Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa da safiyar yau Lahadi cewa abubuwa da zai yi yayin da yake rangadi a Koriya ta Kudu sun hada da kaiwa rundunar Amurka ziyara da kuma zuwa yankin nan da babu ayyukan soja. Gayyatar da Trump ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa ta shafin sada zumunta a ranar Asabar. Sakon Twitter ya ce shugabannin biyu za su sadu akan iyaka domin su yi hannu kana su gaisa da juna. Da safiyar yau Lahadi ne shugaba Trump zai yi wa 'yan kasuwar Koriya ta Kudu jawabi daga bisani zai je gidan shugaban Koriya ta Kudu din Moon Jae-in domin su gana bayan haka ne yau Lahadi rana zai je inda babu ayyukan sojin kana zai yi wa sojojin Amurka jawabi a sansanin soja na sama a can Koriya ta Kudu kafin ya tashi zuwa nan Amurka A hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da karin takunkuman haraji akan China bayan ganawarsa da shugaba Xi Jinping tattaunawar da ta kawo fahimtar juna akan dangantakar cinikayya tsakanin kasashen biyu wacce ta yi tsami a baya da yake jawabi akan tarukan manema labarai bayan kammala taron koli na manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya a Osaka na kasar Japan Trump ya ce zai bari kamfanonin Amurka su sayarwa katafarin kamfanin sadarwar China na Huawei kaya wanda ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta yi kashedi cewa manhajarta na barazana ga tsaron ƙasa a jawabinsa na farko a wurin ganawar shugaban Xi ya ce China da Amurka suna amfana da yin aiki tare haka zalika kuma suka samu asara daga rikicin kasuwanci da ke tsakani Xi Jinping ya ce yin aiki tare da kuma tattaunawa su ne mafita na alkhairi ba yawan rikici tsakanin su ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wani mummunan tashin hankali tsakanin ungwanni da kuma rikicin masu tsaron ra'ayi a kusa da iyakar Mali Niger da Burkina Faso yana zama babbar barazana a cewar kashedi da masana ke yi rikici da ake fama da shi shekara da shekaru a yankin ya sake kunno kai a cikin 'yan watannin nan batun da ya mamaye kafafen yada labarai kuma ya zama babbar damuwa da ke dora dawainiya akan rundunonin tsaro wanda ka iyafin karfin su nan gaba a ranar 14 ga watan Yuni an yi harbin bindiga a kusa da Liptako na kasar Mali lamarin da ya tilasta jirgi mai saukar ungulu na kasar Faransa ya yi saukar gaggawa a wurin a cewar wani shafin labaran yanar gizo mallakar ma'aikatar tsaron Afirka ta Kudu mai suna Defense Web jirgi mai saukar ungulun da ma'aikatarsa suna cikin aikin na Operation Barkani na kasar Faransa da ke yaki da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel babbar kungiyar haɗakar shirya zanga-zanga a Sudan da kungiyar Alliance for Freedom and Change sun kira ga shirya macin mutane miliyan ɗaya a yau Lahadi a birnin Khartoum da kuma birnin Omdurman domin nuna kalubalantar shugabannin sojojin kasar waɗanda suka ƙi saurare kira da ake musu su miƙa mulki zuwa ga farar hula kungiyar ƙwararru ta Sudan da tafi ruwa da tsaki a wannan macin ta kira wani taron manema labarai da yammacin jiya Asabar domin bayyana tsare-tsaren da suka yi wa taron gangamin amma kuma rundunar agajin gaggawa ta kasar ta hana yin taron manema labarai inji shugaban zanga-zangan Ahmed Rabi ya ce kafin mu yi wannan taron manema labaran sai da rundunar sojoji cikin motoci uku cike suka shigo cikin ginin mu kana suka faɗa mana cewa kamar yi wannan taron manema labaran kuma sun faɗa wa mutanen da ke cikin ginin da su bar ginin wani dan jaridan Sudan da ke wurin ya tabbatar da rundunar masu makamai sun hana shi da wasu yan jaridan halarta wannan taron da aka shirya wanda za a gudanar a gundumar Buri da ke gabashin Khartoum inda aka fi yawan zanga-zanga a kasar Sudan. Da ƙarshe kungiyar Taliban ta kashe sojojin gwamnati da dama a wani hari a filin daga Afghanistan yayin da kungiyar ta yan bindigan ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da Amurka a Qatar domin samar da maslaha a siyasance a kan mummunar yaƙi da ake yi a Afghanistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar an shiga takaddama tsakanin fadar gwamnatin Najeriya da ta yaba kan hukuncin kotun zabe na hana PDP da Atiku duba ma'adanan na'ura mai kwakwalwa ta sakamakon zabe Atiku ya ce ba hana shi duba na'urar ba hukumar zabe ta ce ta dukufa gabitar yadda zaben 2019 ya gudana mai masu son takarar kananan hukumomi a Neja ke cewa ne kan batun sai sun biya kuɗi su yi takarar waɗannan da ra'ayi kan neman gwamnatin haɗin kan ƙasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kotun sauraron shari'ar kalubalantar sakamakon zaben 2019 da hukumar zabe ta ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe karo na biyu ta yanke hukuncin hana dama ga PDP da ɗan takarar Atiku duba ma'adanar tara sakamakon zabe ta na'ura mai kwakwalwa da yake martani kan wannan hukuncin mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce hakan tamkar nasara ce ga demokuraɗiyya nan take ɗan takarar PDP Atiku Abubakar ya ce san hukuncin bai hana shi duba na'urar ba abinda hukuncin ya kunsa shine kotu ba za ta bada damar a farkon shari'ar ba kakakin Atiku wato Paul Ibe a sanarwa ya ce ragon azanci ne fara murnar APC kan hukuncin anan shugaban APC na Taraba Elsude Ibrahim Tukur ya ce sun gamsu da yadda kotu ke gudanar da aikinta musamman ma bayan matakan garan Bawul a sashen shari'a da ya yi awon gaba da tsohon babban alkali Walter Nkano Onogun
shi bai fi karfin doka ba doka bata ba shi kariya ba hatta shugaban kasa shi ma bai fi karfin doka ba haka mataimakin shugaban kasa haka gwamnoni gaba daya kafin a rantsar da kai sai ka bada adadin dukiyar da kake da shi ya Allah ko kadara ce ko kuma kudi bai yi haka ba
wasu duniya an danganta abun yana da wasu danganta abun da cewa siyasa ce kamar ko waɗanda suke dari da irin aikin sa ma'ana wata kila ba mamaki yadda ake zargin sashen shari'a wasu shari'u suka shigo gaban sa waɗanda suka shafi gwamnati kamar ba za a kai labari ba
wannan kuma su suka sani mu ba mu san da wannan ba mu abin da muka sani dai ya take doka bai bi ka'idoji ba aka gurbanar da shi gaban kotu kotu ta same shi da laifi daga baya shugaban kasa ma yayi marasa sauci saboda da ya ga za a kai intaha ya ga cewar lalle za a tabbatar da wannan hukunci yasa takardan murabus shugaban kasa cikin kwanan nan ya amince da wannan saboda haka mu ba mu san da cewar ko zai yi wata katsalanda a shari'a ko ba zai yi ba
yan studio matsayin kama na masalin shari'a wannan amincewa da murabus din da yake da shugaban kasa ya nuna ya dawo masa da tabbasa cewa yayi ritaya daidai yadda ya kamata kowa yayi ko yaya
kwarai kuwa na sani na shari'a idan ka shigar da takardan murabus sannan shugaban ka ya yarda da wannan takardan murabus kafin a aiwatar da wani hukunci na wata kotu to lalle ka yi ritaya kenan za a baka dukkan abin da ya kamata a baka na hakkokinka a lokacin da kake office ko kuma abin da shari'a ta tanada a baka saboda haka maganar cewa kotu ta an same shi da laifi saboda haka ba za a bashi wani abu ba a yanzu dai bai taso ba tunda shugaban kasa ya amince da murabus da yi
to ɗan dukiyoyin sannan da suke banki da sauransu da kudaden fansho duk zai ci gaba da samun kayansa
zai samu kayansa amma kasancewar shari'ar da aka yi mar a kotun wato tantance dukiyan jama'a court of conduct tribunal idan ta same ka da laifi ko shugaban kasa ya yi ma ahuwa in fact shugaban kasa ma bai da daman ma ya yi ma ahuwa idan aka same ka da laifi a wannan kotu amma wannan ba zai hana a hukunta ka a wata kotu ba
yanzu da aida ma ba a fada wa kotu abin da za ta yi ko ko riga malam masallaci a harkokinta sai a jira sai abin da ta yanke ita kuma hukumar zabe INEC ta ce ta dukuwa ga bitar yadda ta gudanar da zaben da ya gabata ga kakakin hukumar Aliyu Bello
yanzu an tattauna kuma an yi nazarin nan tare da ma'aikatan da suka gudanar zabukan nan a kananan hukumomi da kuma jihohi kuma ana ci gaba da yi yanzu a lokacin za a tunbi dukkan sauran masu ruwa da tsaki a zangon da ya dace domin irin haka ne yake ba dama ita hukuma din ta gano ina take bukatan yin gyara ina take bukatan ta kara ingantawa yadda zabe za su zama nagartattu amintattu ingantattu idan an samu haka to alhamdulillah kaga kenan tafiya ta kara kyau kamar yadda ake fata kenan
Aliyu Bello kwanan nan na karanta a wani waje inda aka ruwaito shi shugaban hukumar zabe Professor Mahmud Yakubu yana cewa ba yadda za a yi zabe ya zama 100% daidai ba tare da an samu kuskure ba in ya faɗi wannan maganar me kuke nufi ne
wannan magana ce tamkar abin nan da ka iya ce dan adam ai tare yake da cika goma idan yanzu shugaban kuma zabe ya bugi kirji ya ce komai da aka yi daidai ne misali ai wani zai ga kamar a'a ai an so kai a cikin wannan jawabi illa dai ka aminta cewar dan adam kake abin da kai wannan iya ganin gyara kuma ai ganin gyaran ne yasa wasu ke garzaya kotu su ce gurin da aka saka gurin da aka yi nan an yi daidai gurin da aka yi nan ba daidai ba kuma alhamdulillah a irin tsarin da gudanar zabuka da demokradiyyar Najeriya kowa ya sani kuma zabe tana iya gurgudo ta gudanar da aikin da aka dora mata yayin da kuma abin da ya wuce mata duhu idan an je kotu aka haskaka gurin da take da gaskiya ana tabbatar da gaskiyar mu gurin da kuma aka samu aka sai misali kotu ke da uhurumin ce ga gyara in har ta bada hukunci kaga waɗanda abin ya shafa suke yin abin da ya shafe su a ciki abin da yake da kyau shine a kullun dan adam ya zama cewa mai godiyar ubangiji ya fahimci cewa aikin da yake na amana ne kuma amanan nan muke gudanarwa kamar yadda ya kamata kuma gurgurdan iko gurgurdan hali gurgurdan fahimta ba za ka ce duk abin da kai shikenan iyakarsa ba a'a muƙaddara dan adam muke kuma abin da muke yi tabbas iyakan kokarin da dan adam din ka iya yi kenan kuma muna yin iya kokari mu ga an bi doka yadda ya kamata dan haka idan shugaban kuma zabe Professor Mahmud Yakubu ya ce ai zabe ba a samun 100% ina ganin yana nuni ne da cewar abinda hukumar zabe ke iya yi fa iya kokarin da dan adam ka iya yi kenan gurgurdan fahimtar da ita hukumar zaben ke da akwai a halin da take ciki yanzu kuma ba na tsammanin cewa akwai wanda ya taba yin aiki ya bugi kirji ya ce shi abin da yi 100% haka yake in an samu akasi ko aka samu gyara yaya za ka yi
bayanai sun nuna hukumar ta fara nazarin babban zabe na 2023 in Allah ya kai mu jihar Neja rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana na shirin zaben kananan hukumomi a ƙarshen watan nan na Yuli inda lamarin ya daure kai dan ya hada da batun biyan kuɗi dan shiga takarar
hukumar zaben jihar Neja ta ce za ta gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomin jihar guda 25 tare da kansilolin su a ranar 31 ga watan 7 din nan kwamishinan hukumar mai kula da tsare-tsare a bara Yahaya Idris ya ce sun riga sun shirya tsab domin gudanar da zaben duk kuwa da kasancewar akwai kimanin kananan hukumomi guda 5 da ke fama da matsalar rashin tsaron yan bindiga masu garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa to amma jam'iyyun siyasar a jihar Niger sun koka akan wasu kudade da hukumar zaben ta ce kowane dan takara zai biya kafin ya tsaya takara baya ga kudaden sayan fam na jam'iyyun siyasa Muhammadu Bello mai kujeri shine sakataren gamayyar jam'iyyun siyasa a jihar Niger
abinda bamu yadda da shi ba kuma a nan mun gaya masa shine kuɗi da aka samu na chairman zai biya fam a ainihin 100,000 kansila dan takarar kansila zai biya 20,000 to mu bamu da wannan ƙarfi jam'iyyun ba su da wannan ƙarfi mutanen ba su da wannan ƙarfi kuma muna kira ga dukkan waɗanda suke hannu a cikin mun gaya musu ba mu cikin wannan al'amari don mu yadda da wannan kudin da aka sa ba ba za mu kuma mu yadda da haka ba
banda form na jam'iyya da dan takara zai sai wannan na hukumar zabe ne
wannan kudi ne na hukumar zabe 1000 dan takaran ciyama 20,000 dan takaran kansu ne kuma shine muka ce ba mu yadda da shi ba amma mun yadda da timetable din nan shi ainihin lokacin da suka sa da tsare-tsaren mun yadda da su
to amma commissioner tsare-tsare na hukumar zaben Abara Yahaya Idris ya ce sanya biyan kudaden ba wani sabon abu bane to amma za su duba korafe-korafen jam'iyyun siyasar
to ba wannan administrative charges din ba wai nan hukumar zabe ta jihar Niger bane kawai a can kudu wannan abin ya zama to musu jiki amma anan na kusa-kusan nan an yi zabe a Kaduna an caji wannan administrative charge din kuma ma ina jin kudin Kaduna yafi nan amma yau din da sun muka hadu da su muka yi meeting sun yi wannan korafin kuma sun buƙaci hukuma ta duba wannan al'amari sannan mu ga yanda za a samu mafita
ko rashin kuɗi ne yasa kuka samu su wannan kuɗin ko kuma menene
ba rashin kuɗi bane yau kana aiki baka iya zama kace komai gwamnati ta yi maka
hukumar zaben jihar Niger dai ta ce ba za ta yi amfani da na'urar nan ta katire da ba a lokacin zaben
da alamu batun fara samun kuɗi kai tsaye na kananan hukumomi zai ƙara tagomashi ko tsaurin zaben da tushe yanzu kuma sai sashi ra'ayoyi
ne amana Modibo Wali dan takarar Afghan ina ba shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari yayin gwamnatin haɗin kai ya dauko dukkan sauran jam'iyyoyi ba su mukame don ba APC ne ko suka zabe shi ba don inda APC ne kawai da ba zai ci ba sauran jam'iyyoyi sun goyi bayan sa don saboda haɗin kan mu ya kai shi ga wannan mukamin da Allah ya bashi don haka ina shawartar sa kada nada dan APC kawai bar sauran
wani akwai ma waɗanda ai suke cewa su ba shi kamar shugaban baya ma damuwa da lalle wannan yake jam'iyyar sa ko wanda ma yake tare da shi ba mamaki ko dan PDP kamar wadancan ministocin ba a rasa wadanda da yan PDP ne amma an ba su mukami a gwamnati
a ba gaskiya ba ne aikin haɗin gambiza ne wanda suka bar kujerunsu saboda samu mukamai a gare shi suka koma tun farko suka yi zauna a APC kuma da suka samu bukatar su biya suka fita suka bar shi
wato abinda nake nufi cikin ministoci wadanda aka yi daga 2015 akwai wadanda har a 2015 din ma an yi zargin cewa ba ma zargi ba an ba da labari jam'iyyar PDP Jonathan suka zaba amma aka ba su mukamin ministoci a gwamnatin aka aje waɗanda suke tare da shugaban tun yana kamfe a 2003
to a matsayin kaɗan jarida ka gamin guda ɗaya ni dai a fahimta na duk wani wanda ya ba mukami yan PDP da suka koma haɗin gambiza misali Audu Obey dan PDP ne koma haɗin gambiza
masu sauraro duk da wannan mako kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da kuma wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Hanyar shiga cikin garin Maiduguri kenan da ke jihar Borno da kuma ke shirya arewa maso gabacin Najeriya wanda aka kirkiro tun a 1976 na da kuma yawan mutane fiye da miliyan 4. Jihar Borno dai na ɗaya daga cikin jihohin da ya dinga fuskantar matsalolin tsaro musamman ma na hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram da ake zaton cewa an soma ne a wannan jiha a kuma babban birnin Maidugurin kafin daga bisani ya taɓo kusan dukkanin jihohin da ke shirya arewa maso gabacin ƙasar. Kusan kashi 50 na al'umman jihar Borno dai manoma ne sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan jiha da dama musamman ma manoma da makiyaya da kasari suka fuskanci barazana na ayan kungiyar Boko Haram sakamakon irin kisan gilla da aka yi ma manomar a mafi yawa a gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana sai da takin a jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa da jami'an soja suka yi ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bumabumai da akan kai hare-hare kan jama'a da su wanda hakan ne ma ya jan hankalin hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya da ake kira FAO a takaice wanda shugaban hukumar Mr. Sofyan Kuruma ya koka game da wannan batu da ma yace karancin takin ko kuma halin da sai da takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci.
One of the major challenges we face is the ban on fertilizer in the three states. So we expect that to significantly reduce the yields that we expect, and that might also curtail the food security impact that we expect to see. We are also going to take it to Abuja to see how we could be able to find a solution to the problem. The issue is security. As far as the military is concerned, I mean, the security issue supersedes any other aspect. So we have to respect that, but we will find a way to see how best we could address that.
Mr. Koroma yace babban matsalar yanzu da muke fuskanta shine an haramta taki a jihohin nan guda uku. Muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za su samu albarkatun noma. Amma za mu mika wannan batu zuwa babban birnin tarayya Abuja don mu samu maslahan wannan matsalar. Don wannan matsala batu ne da ya shafi tsaro, kuma a matsayin jami'an soja batun tsaro batu ne da ke cikin gaban fiye da kowane irin lamari. Don haka dole mu bi wannan dokoki. To waya ma manoman da ke jihar Borno ke tinkarin shirin wannan noma na wannan shekarar ne? Ga dai abinda wasu suke cewa.
Sunana Jummai Shakima ma shirin noma. Yanzu ba tractor muke nema za mu saka shi a cikin gonar mu.
To kuma wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta?
Eh to matsalolin mu muna neman tractor, muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna daga Jeyu, to kuma dukan su manoma ne. Muna neman taki.
Matsalan tsaro haka nan a bayan gari, idan mu ce ta bayan gari ana magana manoma na ba fuskanta hatsari. Kamar wani kira za ku ga gwamnati ta cewa an ba ku kariya ku ci gaba da harkar noman ku.
Eh to muna kira da gwamnatin nan da ta zauna, gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya. Muna roƙon gwamnatin nan mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana.
Sunana Bunu Gani Mustapha, Borno Agri Village Kasaba. Eh to ya shanin noma yake a Borno? Shanin noma ne ga yanan to dan da ma akwai tsoro tsoro da amma duk da haka sai mun daura mun yi shi ba gudu ba jara ba dole in ban wuyi ba yunwa zai kashe mu. Yanzu haka mun fara noma mun je mun share jare tractor yanzu muke gida nan da kwana biyu na insha Allah rabbi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor.
Sai dai shi ma sabon gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da yace ya shafi harkokin noma da kuma yace za su dauki matakin kare waɗannan manoma da tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin noman su kamar yadda yake. Jama'a abin da ke cewa
kuma fannin gwamnati mu ne zamu yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hanta da sojojin mu tabbatar mun kawo tsaro ga kasar Borno saboda mutane su samu su ji gwanakin su su yi noma don saboda wadatar abinci shike abin da ya kamata mutum daga farko ya samu. Sauran abubuwan da ya kamata hanyoyi da makarantu da muka yi magana mutane su samu zuwa kauyukan su je ba wanda bai hana su.
An dai samu kungiyoyi da dama masu zaman kansu da ke taimaka ma harkokin noma a shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma ga ƙananan manoma kamar kungiyar ICRC wato Rescuers Committee a takaice wanda yanzu hakan ke rabon iri ga manoma da ma wasu abubuwan da suka shafi fatanya manjagara da dai sauransu. Mr. Samuel Kagasu dai jami'i ne a hukumar Red Cross din.
The farmers, resident farmers in MMC and Jere to produce their food, because due to the conflict, the resident population don't have means to buy seeds and tools. It's why we are supporting them.
Ice muraba wannan iri ne da makama manoman da ke harkar noma a ranar hukumomin babban birnin Maiduguri da Jere don su samu abin da za su noma su ci saboda rashin tsaro a wannan jiha. Al'umman wannan yanki ba su da isassun abinci ko kuma kudin da za su yi iri da kayayyakin noma, don haka ne muke sa musu hannu. Kuma yanzu haka mun taimaka mutane kusan 10,000 ne da irin waɗannan kayayyaki da ma irin shuka. To koya waɗanda suka amfana da waɗannan kayan noma ke cewa mu menene matsalan waɗannan manoma? Tambaye ke nuna nema wasu daga cikin su.
Sunana Bulawa Mustapha, an bani fartanya da manjagara da abun da zan shuka. Irin akwai wake, akwai masara, akwai abunan
shuka saboda ku yi amfani da ku na kasuwa ne.
Dan ni dai kam zan shuka ne dan in yi amfani da shi.
Dona Daniel
gashi na ga an baki iri ko?
Eh
kina noma ne dama?
Eh ina noma.
Eh ke kare ke ko kuma ko da yake taimaka miki?
Nan da mijina ne.
Dake da mai gidanki? Eh, kamar kuna iya noman da za ku ci ne ko kuma har na kasuwa?
An da za mu ci. Suna na Halatu Bakariya.
To, kamar da ba kina noma ne mama?
Ina noma fa.
Kamar kina noma zaki samu buhu nawa haga a shekara?
Ina samu irin buhu 20 zuwa 30.
Kina kanki ne yake ko kuma yi miki ake yi?
Ah, wani lokaci ni da kaina, wani lokaci kuma zan sa lebra.
Ke tsari ake mu. Ke zaka ba ku kun biya wani abu?
Ah, ba mu biya komai ba kyauta ne.
Hajiya Mai Rogudu da ita ce sakataren din a ma'aikatar harkokin noma wadda kuma ta yi bayani game da irin matakan da gwamnatin jihar Borno take dauka wajen samun manoman kayayyaki kamar haka.
A kullum gwamnati tana nan tana shirye da tractoci su chemical iri da kuma itatuwa a kowane lokaci kowane manoma duk abin da yake so muna nan readily available yanzu haka muna ba su duk bukatun su dai wanda zai taimaka musu su yi noma kuma ita gwamnatin da kanta ma ita ma ta shiga noman da kanta ba ba ta bata barwa manoman ba kuma har ilo banda ma manoman banda wanda gwamnati take yi IDPCs ma ana empowering nasu da kayan noma din su ma za su yi noma insha Allah kuma wannan somi kenan
kuma wai wasu manoman da suka kwashe shekaru cikin wannan sana'a kamar da bukatun su da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da ma dai abin da wasu suke cewa
Wakil Mustafa daga Usman Jere local government
kamar to ya wannan batun harkar noma yake a yanayin wurin naku
alhamdulillah sai godiya dai
kuna kuma samun taimako daga wajen gwamnati
muna samu alhamdulillah NGO da kaza duk dai abubuwan da muna samu
in aka ce kamar ku ga gwamnati din bukatun ku me za ku ce kuna bukata wajen gwamnati wajen ce maka harkokin noman ku
a to yanzu ai bukatorin burkatoci din suna da yawa sai dai wa'u ban rashin tsaro wannan shine wa'u ba kasan mutum bai samu zaman lafiya babu zai iya wani aikace ba a yanzu din lokacin shi yayi
haka
a wannan lokacin mun samu mun fi so sai da wadan su nan
Allah ya taimaka
Hawwa Bukar
daga ina ki
daga muna
muna ku
ina noma
to kaman mu ne bukatu ne kuke shin aka ce ku ga gwamnati su yi maku ku manoma musamman mata me ne bukatan ku
muna bukatan jo abin iri taki da abun da za a ci wanda ai noma an ba ci abinci ba za a yi noma ba yawa muna bukatar abun da za mu ci
dare babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukuru Buratai ya yi karin haske game da irin matakan tsaro da suke dauka da al'umma ga manoman da ke wannan yankin baki daya
we assure you that we will not let anybody down just as I say we protect the people we give them the protection to go to their farms throughout the farming season and up to post harvest period
yace ina mai tabbatar muku cewa ba za mu ba ku kunya ba kamar yadda nace za mu kare al'umma don mu ba su damar gudanar da harkokin noman su har ma zuwa lokacin kwashe amfanin gona bayan bada wannan tabbacin daidai kuma muka samu wani rahoto cewa wasu da ake zaton cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kashe wasu manoma guda 20 a ranar 25 ga watan Yuni nan da wannan shekara yayin da suka same su a gonar su wanda hakan ya sa waɗannan manoma dake ƙauyen Gamgam a ficewa daga ƙauyukan su zuwa babban garin Damasak Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
24 heures sur 24, VOA.